السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمروا ذلك مدنا الدرن جمعة نبي بيدي دعا الدرن أشرين دقايا نوت الجمال الآخرة إدراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشكرا دقو آية لحيه الثلاثين أكل بيدي دعا قوم غوثا لي شكرا تجدو بيو دشادي wannan shine kasar na 40 da cikin jiran gefen surar alqur'ani mai girma a inda idan jama'a ba su manta ba har yanzu muke cikin tafsirin surar al-baqara mun kwana aya ta 49 ayar da Allah madaukakin sarki ya dauko mana gagarumin tarihin halaka fir'auna bayan tsananin azaba da annabi Musa da dangin shi suka sha a hannun kibbawa da kuma gidan fir'auna a yau insha Allah ta'ala za mu tafsirin aya ta 50 daidai wanda za ta ci gaba da bayyana mana wannan tarihi malam bismillah Allah yake wa in faraqna bikum al-bahra
a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون
dan jama'a ba su manta ba a karatun da ya gabata mun tattaro jumillar ayoyin da Allah madaukakin sarki ya bada ainihin tarihi daya bayan daya na wannan halakawa da Allah ya wasu auna a zamanin ainihin da ya kai wa annabi Musa da jama'a shi ainihin hali wannan ayar kamar tana ci gaba ko tana ƙara maimaita da kuma fito da abubuwan da muka tattauna a bari Allah ya ce wa in faraqna bikum al-bahra ba su labari ta tuno musu a lokacin da muka dara muku teku fa an zainaku muka kubutar da ku ya bani isra'il wa azraqna ala fir'auna muka hallakar da fir'auna da jama'a shi wa antum tanzuruna a halin kuna kallo idan jama'a ba su manta ba mun tattauna ma'anar da wannan ainihin aya take dauke da shi a karatuttukan da muka yi a baya inda Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin irin yadda Fir'auna da shi da jama'a shi suka biyo annabi Musa bayan da suka yi gudun hijira da wannan ainihin gudun hijira Allah madaukakin sarki ya so ya kafa daula ne ta Bani Isra'il ya so ya rugurguza ainihin wato daular Yahudawa don haka Allah madaukakin sarki ya hallaka Fir'auna da kuma ainihin tserar da annabi Musa da shi da ainihin dangin shi Bani Isra'il wannan aya kamar sauran ayoyi jama'a al-Imam al-Qurtubi ya tattauna mas'ala mai girma a ƙarƙashin ta kamar yadda kullun nake bayyana mana cewa a daidai lokacin da sauran malaman tafsiri suke kokarin fassara al-Qur'ani zallar fassara an samu wasu daga cikin malamai su kuma abinda suke kokari shine ya za su yi su fitar da ainihin wato fiqhu da kuma darussa da ke cikin ainihin waɗannan ayoyi na Al-Qur'ani a ƙarƙashin wannan aya da ayoyin da suka zo makamantanta al-Imam Qurtubi ya tattauna wani fasli da yake faslun zakara Allah ta'ala al-inja'a wal-ighraqa wannan fasli ne wanda al-Imam al-Qurtubi zai dauko mana darussan da ke cikin kubutarwar da Allah ya yi wa annabi Musa da Bani Isra'il da kuma dinniyarwa da nitsarwar da Allah ya yi wa Fir'auna da shi da jama'a shi kibdawa amma sai Qurtubi ya ce wa lam yadhkuril yawma alladhi kana zalika fihi a cikin alkur'ani Allah bai faɗi ranar da wannan gagarumin rana ta tarihi ta faru a duniya ba Allah bai bayyana ranar halaka fir'auna dinnan a cikin alkur'ani ba rawa muslim amma hadisi ya zo daga muslim wanda ya bayyana ranar عن ابن عباس ده صحابي عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قدم المدينه ابن عباس يكي منزل الله صلى الله عليه واله وسلم يا عيني واتو اسا مدينه فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء يسو مدينه رانا عاشوراء تسيا لسكي يهودا واسنا عزمت فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منزل الله يتشيده ما هذا اليوم الذي تصومونه وترانا تي وانا كتي أزمي وانا إرم أزمي فقالوا سيسكتي هذا يوم عظيم وانا رانا تي ببا أنجى الله فيه موسى وقومه وانا رانا تي الله مدوكتين سركي كبتر دا موسى لشيد دنجن شبني إسرائيل واتوكا كنمو وغرق فرعون وقومه وانا رانا تي الله يحلق فرعون يدلم يد شيد جماعة شيء أتكون الله فصامه موسى شكرا تشيني النبي موسى يكي أزمت وانا رانا دو من قوديا دا الله بسند تكيوه فنحن نصومه ولن يهودا سكتي والنبي دنهك ممامك أزمتر ونلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منزل الله يتي فنحن أحق وأولى بموسى منكم ممتيكو تنشنت كما ممتيكو داتي ودلاي سنر النبي موسى فصامه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم haka manzon Allah ya azumci wannan rana wa amara bi siyamihi kuma ya umarni da yin azumin wannan rana ta Ashura jama'ar musulmi a cikin wannan hadisi da muka karanta mun ji fassara ta ainihin hakikanin ranar da wannan gagarumin tarihi ya faru a cikin hadisin ya bayyana cewa ba annabi ne ya faɗi ranar ba Yahudawa ne suka faɗi ranar amma kasantuwar annabi ya yadda da wannan magana da suka faɗi wannan ya hukunta cewa babu shakka dangane da wannan rana dan haka rana Ashura ita ce ranar 10 ga watan Al-Muharram ita ce ranar da Allah madaukakin sarki ya hallaka Fir'auna a cikin ta a wannan rana ce Allah ya kutar da annabi Musa da shi da jama'ar shi bani Isra'il. Abdullahi dan Abbas wanda yana ɗaya daga cikin manyan malaman wannan al'umma da ya ruwaito wannan hadisi sai ya ce sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ɗauki azumin wannan rana kuma ya yi umarni da azumin wannan rana ta Ashura. A cikin ainihin wani hadisi wanda al-Imam Muslim shi ma ya ruwaito shi sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake in Allah ya kai mu baɗi za mu hada da tasu'a wato tara ga wata Allah cikin iyawar shi sai Allah bai rayar da Annabi har zuwa baɗin ba a sakamakon haka ya zan Annabi ya sunnanta azumin Ashura da umarni shi da aike shi a ina muka ji wannan gashi ce fasamahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah ya azumta wa amara bi siyamihi kuma ya umarni da azumin Ashura a cikin hadisin da ne ishara na Muslim kuma ya bayyana kenan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ainihin wato yi umarni da yin azumin tasu'a a ƙarƙashin wannan azumin tasu'a da Ashura sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba bid'a ba ce kamar yadda zindiƙai daga cikin ƴan shi'a suke cewa wai ahlus sunna suna farin cikin kisan Husaini ne a wannan rana yasa saboda farin cikin kisan Husaini suka ce ainihin ayi azumi tur da wannan magana ta ku ƴan shi'a domin kun ji wannan azumi ya samo asali daga wani babba daga cikin manyan annabawan Allah shine annabi Musa alaihi salatu wassalam dan uwan shi daya daga cikin manyan annabawan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazo ya raya wannan ainihin azumi ya raye wannan rana amma abin nan baya yi ko
eh ne
dan haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya raye wannan rana da azumi ya kuma yi umarni sakamakon wancan tarihi mai asali dan haka mu ahlus sunna ba muna yin azumin tasu'a da ashura ne saboda murnar an kashe husaini ba a azumin tasu'a da ashura yana nan tintintin kafin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yazo duniyan nan kuma a bakin shi muka ji azumin tasu'a da ashura ya kuma bayyana cewa ashuran nan ka ji ga daga inda aka samu ta daga annabi Musa dan haka sai ya ce mu muka fi cancanta wannan na daga cikin gwagwarmayar da mu da ke bin manhajin salafiyanci kullum muke cewa a dawo zuwa ga asali shine duk wani rudani da wani dan bid'a ya haifar a cikin wata sunna ayi kokari a cire rudanin amma ita sunnar ayi aiki da ita dan haka dangane da tasu'a da ashura akwai yan bid'a guda biyu zindiƙai waɗanda suka ƙirƙiro bid'o'i a ciki na farko su ne ainihin shi'a idan muka ce shi'a anan muna nufin rawafid waɗanda ke tsinewa su kafirta su zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama a durbushinsu shi ne sayyidina abubakar as-siddiq da Umar da Usman da ainihin as-sayyida Aisha da ainihin as-sayyida Hafsa Allah ya kara musu yarda baki daya irin waɗannan yan shi'a su ne suke inkarin azumin Ashura suna cewa wai saboda ahlus sunna suna yi ne domin murna kashe Husaini mu dai mu ne ahlus sunna din da muke yin azumin tasu'a da Ashura mu ko ka ji dalilin mu muna yi ne saboda annabi ya yi umarni da shi kuma annabi ya yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to faruwar kisan Husaini da ta daidai da cewa an kashe shi a ranar Ashura ce ka kiyaye bata haramta yin wannan azumin ba domin azumin sunna ne tun kafin a kashe Husaini to da aka kashe Husaini bai halatta ya haramta azumin ko ya mai da shi bid'a ba dai kenan zindiƙai na biyu su ne nawasib su kuma wasu mutane ne da suka shiga cikin jarabtuwa da tsinewa alayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna kafirta sayyidina Ali suna tsinewa Fatimatu Zahra suna zagin Al-Hasan da Husaini da dama daga cikin alayen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na daga cikin rashin adalci na yan shi'a idan suka tashi ba sa bambance tsakanin mu ahlus sunna da kuma ainihin waɗannan nasibawa sai su ce duk wanda kawai baya tsinewa Abubakar baya tsinewa Umar to kawai nasibi ne amma a halin malamai na ilimin milal wan nihal sun bambance tsakanin mu ahlus sunna da rawafid da nawasib mu ahlus sunna mun yadda da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama gaba ɗayan su ba ma zagi ba ma tsinewa ko ɗaya mu ahlus sunna mun yadda da alaye mata da ƴaƴa da jikoki da tattaɓa kunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in mun yadda da su gaba ɗaya to su kuma shi'a sai suka kafirta da dama daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda su kuma ainihin nawasib suka kafirta da dama daga cikin alaye kuma suke tsine musu albarka kun ga ashe idan dan shi'a zai adalci ya san mu ba nasibawa bane idan nasibi zai yi adalci kuma ya san mu ba yan shi'a bane to amma kasantuwar ahlus sunna suna tsakatsakin waɗancan to sai suka waye gari idan waɗancan sun haɗu da su sai su danganta su zuwa ga shi'anci shine nasibi idan ya haɗu da irin mu ahlus sunna sai ce mu 'yan shi'a ne saboda me saboda mun yadda da Ali na sha haduwa da su da dama a nan Ka'aba kawai kai tsaye da zaran ka ce Ali radiyallahu anhu sai ya miƙe baka wuri ya ce na fubi da ka zauna da ɗan shi'a ka ce Abu Bakr radiyallahu anhu sai ya miƙe saki ya ce maka rafidi a halin waye na jefarwa daga ciki a wurinmu babu sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da Allah ya ce was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina taba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an ba ma su ba waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa irin ta su kaji Allah ya yarda da su balle su waɗannan zaka tsine wa albarka waɗannan zaka kafirta a akoku wa alayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da Allah madaukakin sarki ke cewa qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba bana roƙon ku ku bani lada ko ku bani wani sakamako sakamakon alherin da ne muku amma abinda nake so ku kaunaci dangina ku kaunaci ƴaƴana ku kaunaci matana ku kaunaci jikokina ku kaunaci jinina don haka duk jinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna kaunar su muna kaunar sayyidina Ali muna kaunar Fatima muna kaunar Al-Hasan kuma ba mu da ainihin kaikai ko misqala zarratin a cikin zukatanmu to haka kuma muke kaunar Abu Bakr da Umar da Usman haka muke kaunar duk sauran sahabban manzon Allah ba mu da kaikai a cikin zuciyarmu game da kowa wannan aqida irin tamu ita ce ta zama dala da gauran dutse a zukatan ƴan Shi'a sai su ce ba zai yiwu ba sai su ce la wala illa bi bara ba zai yiwu ka kaunaci alaye ba sai kana kin Abu Bakr da Umar dan haka ma damar kana kaunar Ali kana kaunar Fatima kana kaunar Hassan da Husaini to dole ka ki Abu Bakr da Umar in ba haka ba munafiki ne kai su kuma waɗancan su ma sai ce la wala illa bi bara ba zai yiwu ka kaunaci sahabbai ba sai kana kin alaye to abin cewa wannan kun ga ya sabawa ayoyin nan da muka kawo dawo bangaren hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa Allah Allah fi ashabi la tattakhizuhum gharaba dan Allah dan Allah ina roƙon ku sahabbaina ka kuma da su karan bara ya zama duk wanda ya tashi zagi da yarba bakar magana akan sahabbaina za ta kare suwaye mu da har sai manzon Allah ya ce mana dan Allah amma fa duk da haka ya ce mana dan Allah yo manzon Allah sai ya ce dan Allah kan mu zagi sahabban shi dan haka duk wanda ya zagi sahabin manzon Allah ya zama zindiki da waɗannan ayoyi da waɗannan hadisi dangane da alaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ka dai ji wannan aya abinda Allah ya umarce shi ya faɗa mana duk wannan alherin da manzon Allah ya kawo mana kaf baya neman komai a wurinmu abinda yake so ka kaunaci Fatima ka kaunaci Al-Hasan ka kaunaci Husain ka kaunaci jikokin shi da tattabakunnan shi da salsalar shi da zuriyar shi ka kaunace su abin da yake nema da kai kenan dan haka ya manzon Allah muna kaunar su kamar yadda ka umarce mu sallallahu ta'ala alayka wa alihi wa sallam wa radiyallahu ta'ala an alika wa ahlika to sannan hadisi ya sake zuwa sahihi a cikin musnadul imam Ahmad da sahihu Muslim wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun yi tafiya sun dawo sai ya tsaya a wani wuri inda yake akwai dan tafki a wurin ana kiran wani Ghadir Khum manzon Allah yayi huduba yayi wa'azi ya nuna daraja da ainihin daukakar da Allah madaukakin sarki yayi wa ainihin sahabban shi kuma ya gargadi musulmi akan lallai ne su ruko da su na'am wannan hadisin shine ɗan Shi'a suke fassarawa cewa wai a wurin Ghadir Khum wai anan ne manzon Allah Ghadir Khum haka ainihin ake karanta shi Ghadir Khum a wannan wuri wai manzon Allah ya umarni da cewa Ali ne khalifan musulmi ƙarya ne. Kun ji iya yadda hadisi ne, hadisi yana nan cikin Sahih Muslim, yana nan cikin Musnadul Imam Ahmad. Manzon Allah ya yi wasiya ne game da akular mishi da su waɗannan alaye nashi. Kamar yadda ya wasiya da akula da sahabbai. Yanzu cewar ya yi wasiya akula da sahabban shi, dalili ne akan cewa shi kenan ya ce a ba da khalifanci ga sahabbai, wannan zai zama dalili? Haka ba zai zama dalili akan ya ce a kula da alayen shi a ce ya zama dalilin kuma a ce ya ce a ba su khalifanci ba. Yana cewa ne a kular mishi da darajar shi a cikin abokan shi. Dan duk mutumin da kake mutunta shi dole ka mutunta abokan shi. Mutumin duk da kake mutunta shi dole ka mutunta matan shi da 'ya'yayen shi. Dan haka mu ahlus sunna aqida ce a wurin mu tabbatacciya zagin sahabbai gaskiyar lamari kafirci ne, zindiƙanci ne, faɗa da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama, zagarwa manzon Allah matan shi da yi musu ƙazafi da yi musu yarfe, wannan kafirci ne kuma zindiƙanci ne, wannan aƙida ce a wurinmu. Haka zagin alayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kafirci ne, zindiƙanci ne, kuma cin amanar manzon Allah ne, kuma za ka haɗu da Allah daidai. Jama'a kun ji wannan ita ce aƙidar mu. Don haka shi'a sun yi mana adalci da suka ce mu nasibawa ne? Ba su mana adalci ba. Nasibawa sun yi mana adalci da suka ce mu rafilawa ne? Ma'ana mu 'yan shi'a ne? Ba su yi mana adalci ba. Amma a kowane zamani haka ainihin wato muke zama. Mu ne victim na 'yan ƙungiyoyi, ɗan ƙungiya kaza yana ƙin mu saboda kaza, ɗan ƙungiya kaza yana ƙin mu saboda kaza. A halin mu kuma abinda muke ƙoƙari shine ya za a yi a tafi da nassoshin da manzon Allah ya zo da su daga Allah. Domin manzon Allah ya zauna yana ƙaunar sahabban, yana kuma ƙaunar alaya. Bai taɓa tsinewa wata firƙa daga cikinsu ba. Manzon Allah bai ce Allah ya tsinewa sahabban shi ba shi ba su ba. Manzon Allah bai tsine wa alayen shi ya ce ba shi ba su ba. Kuma yaushe za a ce zuciyar mu musulmi ba za ta iya ɗaukar ƙaunar sahabbai tare da ƙaunar alaye ba? Wata irin ƙuntatacciyar zuciya muke da ita? Don haka duk ɗan shi'a shi zai ce zuciyar shi ba za ta yalwatu wajen ya iya yadda ya amintu da sahabbai da kuma alaye ba. Don haka ya watsar da sahabbai ya riƙe alaye. Nasubi shi kuma ya ce zuciyar shi ba za ta iya ɗaukar ya ƙaunaci sahabbai sannan ya ƙaunaci alaye ba. Haka shi kuma zai ƙaunaci sahabbai ya watsar da alaye. Alhamdulillah a Najeriya babu nasibawa. Tun tarihin Najeriya mun bi keke da keke ba a taɓa samun nasubi ba. Masha Allah. A tarihin Najeriya ba a taɓa samun rasubi ba. Bayan daga shekaru 30 da suka wuce da gwamnatin kafirci da Khomeini ya kafa a ƙasar Iran ta ainihin feso kwangilarta ta hanyar su Ibrahimu Zazzaki suka kawo wannan kafircin Najeriya, ba a taɓa samun aƙidar zagin sahabban manzon Allah a wannan ƙasar tamu ba, alhamdulillah. Kuma wajibi ne wannan mugunyar aƙida al'ummar musulmi su san cewa tana da tasiri game da haɗin kan musulmi da kuma wargaza kan musulmi. Ma damar za a ci gaba da zagin sahabbai, al'ummar musulmi kansu ba zai haɗu ba. Domin akwai sahabi, akwai musulmin da ba zai taɓa yadda a zagi sahabi sannan a ce kuma a zo a zauna inuwa ɗaya da shi a haɗa kai da waɗannan da suka zagi waɗannan sahabbai ba. Iri na ni Albani da mafi yawancin musulmin Najeriya. Ba za mu taɓa yadda da wannan ba. Shi yasa duk wata yaudara da za ka ji 'yan shi'a sun yi a kan sun kira makon haɗin kai, sun kira malam wane daga ɗariƙa kaza, wane daga ƙungiya kaza, wane mai sassauci ne, a zo a haɗa kai sai a ce amma akwai kuma wani tasgaɗo a cikin haɗin kan. Ina aƙidar zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Mustafa Suba'i wani matashi ne a shekaru kusan 50 ko 60 da suka gabata, a lokacin yana shugabancin ƙungiyar Ikhwanul Muslimun na ƙasar Suriya. A cikin sassauci irin nashi
sai ke ganin ya kamata a zo a sassauta a hada kai tare da yan Shi'a. Wannan ita ce ainihin da'awarsu zuwa ga at-taqrib, shine wai kowa ya sassauta a taho a hadu. Shikenan ya sassauta aka taho aka hadu, bayan an yi taro an watse sai suka dawo suka ci gaba da zagin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Shine ya koma ya same su ya ce, amma ku da kuka ce a sassauta, wani irin sassauci ne ba za ku yi game da kyala sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam? Sai suka ce su ba sa son a waiwayi wannan matsala. Ya ce to in ko ba ku so a waiwayi wannan matsala, to duk wata sa hannu da aka yi dangane da haɗin kai to a cire shi a ciki. Shi ne malamin da ya rubuta littafin As-Sunnah wa Makanatuha fi Tashri' al-Islam. Dan haka na daga cikin mafi sharrin kungiya da ya kawo wadda take fada da sunna da kuma sahabban manzon Allah, ita ce kungiyar ƴan Shi'a. Ka karanta littafin As-Sunnah wa Makanatuha fi Tashri' al-Islam. Dan haka jama'a kun ji, azumin tasu'a da Ashura sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mustahabbiya. Tuna daga cikin abubuwan da ƴan bid'a su waɗancan suka kirkiro nasibawa, waɗanda su kuma ranar tasu'a da Ashura sai suka maida ita gagarumar ranar biki da farin ciki, saboda ita wannan ranar ta yi daidai da ranar kisan Husaini. Su kuma dama suna madalla da kashe Husaini kuma suna murna. Sannan kuma sai suka ga ƴan Shi'a na nuna baƙin ciki da yankar jikinsu, jini na zuba a wannan rana, don haka su kuma sai suka maida ita ranar farin ciki. Sakamakon farin cikin suka ainihin sunnanta yin ado na musamman, yin ƙunshi, turare na musamman, cika ciki, rawa irin ta takutaha da sauran abubuwan da a yau a Najeriya ga su wasu da yawa cikin musulmi suna yi ba su san cewa aqida ce ta wasu maƙiya dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama. Na daga ciki karɓar kuɗin shara da biyan kuɗin shara da waɗannan al'adu waɗanda ake yin su a cikin watan al-Muharram, jama'a bid'o'i ne. Don haka wannan kuɗin shara da kake karɓe wai saboda wani yayi daidai da sunan kakanka, wannan wata na farin ciki ne, ka je ka jefar da gungumin guda na ice a kofar gidan shi, kuma ya kawo naira 200 ko 300 ya baka ku tafa ku yi dariya. Ka sani da cewa yana da alaka da kin mutan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam. Kamar yadda yake kuma hana ka yin azumin, shi kuma yana da alaka da haramta maka sunnar Annabi tare da ƴan uwan shi magabata daga cikin annabawan Allah. الإمام القرطبي وأخرجه البخاري أيضا عن ابن عباس وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه أتكر رواية البخاري ود بخاري ما يفتر دون حديث أنسى مقالي النبي وصحب بنشي أنتم أحق بموسى منهم كوك في التنتا دكراية ون سنة النبي موسى في يد يهودا فصوموه دنهك كأزمت ونرانا. To da waɗannan hadisai jama'a, sai ainihin malamai suka ce azumin tasu'a da Ashura sunna ce. Idan za ka samu dama ka yi su duka, idan ba za ka samu dama ba to ka bar tasu'a sai ka yi Ashura don ta fi ƙarfi. Sai dai wasu sun shar'anta azumin ranar 11 ga wata. To yin azumin ranar 11 ga wata bai inganta ba. Ya zo a cikin hadisi ne da'ifi munkari wanda al-Imam al-Baihaqi ya fitar da shi daga ainihin sahabi Abdullahi ibn Abbas, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda. A ƙarƙashin haka, abinda kadai yake sunna jama'a shine tasu'a da Ashura. Idan ba za ka yi biyun ba sai ka yi ainihin ɗaya, shine Ashura. Imam al-Qurtubi sai ce mas'alatun zahiru hadhihi al-ahadith yadullu ala anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi sallama inma sama Ashura. Zahirin wannan hadisai suna nuna Annabi ya yi Ashura ne kadai. Wa amara bi siyamihi iqtida'an bi Musa alayhi salam ala ma akhbarahu bihi yahu al-yahud. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarni da ainihin wato musulmi su azumci wannan azumin don su kwaikwayi abin da Annabi Musa ya yi, kamar yadda Yahuda suka faɗi. Sai malai ce wa laysa kadhalika, sai dai maganar ba ita kenan ba. لما روته عائشة رضي الله عنها قالت سبود عائشة ترويتو تيوا كان يوم عاشوراء تصومه كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية تن أجاهلية قريشا واسنائن أذن عاشوراء وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصومه في الجاهلية تن أولنا اللوكة كافن النبي أزومش دمسلن تي ينا يوانا أذن فلما قدم المدينة صامه da ya iso Madina sai ya ci gaba da azumta shi wa amara bi siyamihi kuma ya umarni da ainihin azumce shi falamma furida ramadan a lokacin da aka farlanta ramadan taraka siyama ashura sai manzon Allah ya bar yin azumin ashura faman sha'a samahu wanda ya so ya azumce shi ya azumce shi waman sha'a tarakahu wanda ya so ya bar shi sai ya bar shi أخرجه البخاري ومسلم بخاري ومسلم كفكت دعونا حديث تتروروا أن الحديثان أبن لسكنون عمنا شيني متعنا جاهلية سنك سنجيسنا يوانا أزمي إنما وأن الحديثان بصبينا أسل دليل الناس أزمين با أما والله أعلم تيوسنا ييني سبود أبوبوان دسك قادو دا إبراهيم دا إسماعيل سبود أزمين عاشورا azumi ne wanda tarihi ya nuna azumi ne na annabawa annabi ya tashi cikin su sai Allah madaukakin sarki ya dora shi zuwa ga yin wannan azumi lokacin da ya iso Madina ya ga Yahudawa na yi sai ya ga cewa a yo mun yi shi ma saboda mun tashi mun ga mutanen mu su ne a jahiliya balle kuma mun ji labarin annabi cikin annabawa na yi dan haka ku yi lokacin da aka farlanta azumin Ramadan a wannan lokaci an samu Ashura ne a matsayin farilla to shar'anta Ramadan sai ta zama Ramadan ta zama ita ce farilla Ashura ta koma mustahabi wanda ya ga dama yayi yayi wanda kuma ya ga dama ya bari ya bari haka ainihin wato mas'alar take insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka bayan wannan sai kuma malam ya kawo fadila dangane da abin da ya shafi falala ta ainihin wato waɗannan ko kuma wannan rana ta Ashura yace rawa Abu Qatada annan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala siyamu yawmi Ashura ihtusiba ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah azmin Ashura ana fatar in an yi shi ya kankare shekara guda wadda ta gabace shi akhrajahu muslimun wa tirmidhi al-imamu muslim da tirmidhi suka ainihin fitar da wannan hadisi to kaga in ka fahimci waɗannan ainihin bayanai dan uwa tafsirin alqur'ani muke amma a tsari malamai sukan yi kokarin fitar da hukunce da yawa na fiqhu a ƙarƙashin tafsirin alqur'ani ayar tana bayyana mana tarihin Allah madaukakin sarki ya hallaka fir'auna ya kubutar da annabi Musa tambayar ita ce a wace rana sai hadisi ya ce a ranar Ashura to sai hadisi ya dauko mana fassarar wannan tarihin cewa sakamakon wannan kubutarwa da Allah ya yi wa annabi Musa da jama'ar shi da kuma wannan hallakarwa da Allah ya yi wa fir'auna da tashi jama'ar annabi Musa saboda nuna godiya ga Allah sai yake yin wannan azumi manzo Allah yake yo ai in haka ne shikenan mu ma sai mu yi dan haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shar'anta wa al'ummar musulmi yin azumin Ashura da sunna ta annabawa ba da waccan sunna ta jahiliya ba a ƙarƙashin wannan jama'a azumin tasu'a da Ashura kamar yadda muka gabatar sunna ce ta annabi har duniya ta tashi a matsayinta na mustahabbiya amma bayan azumin ba wani ainihin abu da ake yi duk wasu karerai da ƴan al'ada suke yi cewa wanda bai cika cikin shi a wannan dare ba za a cika mishi da wuta ƙarya ne duk wata ƙarya da malumma suke suna kawo hadisan ƙarya cewa wai wanda ya yalwata wa iyalan shi a wannan rana wasa ala iyalihi fi yawmi ashura wasa Allahu alayhi sa'ira sana wannan hadisi ne batilun mawdu ka karanta littafin al-mawdu'at al-kubra ta al-imam abdurrahman ibn al-jawzi saboda haka babu wata hidima da aka sa zakai a wannan rana bayan azumi shi kuma azumi mustahabi ne sannan yazo cikin sunna wata mata mai suna rubaya ta ruwaito cewa sukan yi azumin kuma sukan sa ƴaƴan su kanana su yi wannan azumin naka yana daga cikin sunna koya wa ƴaƴan musulmi wannan ainihin azumi na Ashura tun suna kanana Allah madaukakin sarki ya taimaka to bayan wannan aya sai kuma aya ta 51 a inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa idh wa'adna wa idh wa'adna Musa 40 layla na'am
wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma ittakhadhtum العجل من بعده وأنتم ظالمون
to bayan wannan sai kuma Allah madaukakin sarki yanzu ya hallaka fir'auna da shi da jama'ar shi yanzu kasa ta zama ta suwa ta musulmi ta zama ta Musa da shi da jama'ar shi haka al'amarin yake kamar yadda muka kawo a makon da ya wuce musulmi ku tsaya akan gaskiya duk wani zalunci da kafirci Allah ya yi alkawari da cewa zai rugurguza shi ya tabbatar da duniya a hannunku dan ya gaya za ku aikata haka ya gaya bani Isra'ila Allahu Akbar a yanzu an hallaka fir'auna da shi da jama'ar shi dan haka duk wata barazana da annabi Musa da shi da tashi jama'a suke ciki yanzu sun samu natsuwa da kwanciyar hankali to kasa ta zama tasu su ne da gwamnati su ne shugabanni a cikin su sarakuna da annabawa suke dukiyar bani Isra'ila kaf mun ji makon da ya wuce mun karanta ta dawo mallakar su waɗannan ainihin bani Isra'il Allahu Akbar sai Allah yake cewa wa idh wa'adna Musa 40 layla to sai kuma Allah ya umarci annabi Musa cewa ya taho gurin shi domin ya karba waɗannan jama'a musulmi dokoki domin kafirci da zalunci na masu mulki yana hana tsantsar biyayya ga shari'ar Allah dan haka fir'auna ya gallabe su sun kasa bautawa Allah sau da kafa sun kasa samun sukuni yau an hallaka makiyinsu Allah madaukakin sarki ya tseratar da su zaka ji inda yaje ya aje su a wani tudun rairayi aka saukan musu da ainihin inuwa ga ruwa mai gardi ga soyayyun yan shila ga abin sha mai daɗi darba to me ya rage sai kuma shari'ar Allah sai Allah madaukakin sarki ya alkawari da annabi Musa cewa yaje yayi azumi na kwanaki 40 zamu zo daga baya zamu tattauna wannan azumin insha Allah ta'ala nan Musa yaje ya zauna yayi wannan azumi ya taho wurin Allah madaukakin sarki ya taho wurin Allah domin karbar doka wanda waɗancan musulmi za su bi sai aka samu wani shedani mai suna As-Samiri ku daina cewa Musa As-Samiri a cikin Qur'ani babu wani mutum Musa As-Samiri ƙarya ce da wasu suka kirkira suka ce Musa annabi sannan kuma Musa As-Samiri Samiri ba sunan shi Musa ba sunan shi kenan Samiri Qur'ani bai kiraye shi da Musa ba hadisi bai kiraye shi da Musa ba Musa annabin Allah ne Samiri kuma sunan shi kenan wannan As-Samiri sai ya ga cewa to ai yanzu Musa ya tafi ya mamanta da ku kuma ma bai san ubangijin da za a bautawa ba sai ce abinda za a yanzu gwalagwalanku da dukiyoyi da kuke da su na warawarai na zinari da sauransu ku tattaro su da ya tattara sai ya narka su sai ya kera dan maraki kuma sai wa dan marakin inji a jikin shi har da bottom wato wurin da za a taba shi aka taba dan marakin lahu khuwarun sai ya rinka kuka kamar yadda dan maraki nasa yake kuka amma shi wannan na zinari ne da ya gama yi musu wannan dan maraki ya taba wannan wurin kunna shi yana kunna shi sai ya fara kuka sai ya ce haza ilahukum fa ilahu musa fanasi wannan shine Allah kuma wannan shine Allah annabi Musa amma ya manta ya tafi neman wani Allah daban sai suka yi mishi biyayya a lokacin annabi Haruna shi Musa ya barwa amanar jama'a kular min da jama'an nan kafin in dawo annabi Musa yana can kokarin karbo shari'ar Allah Musa as-samiri nan ya lalata al'umma Haruna sai ya miƙe ya fara gwagwarmaya ya fara wa'azi sai ainihin suka juye mishi baya ka koma suna bugun shi suna mishi dariya suna mishi shegantaka na daga cikin abin da malaman tafsiri suka ainihin ba da labari karanta wannan magana a cikin tafsirin hashiyatul jamal alal jallalai mai tafsirin nan a ƙarƙashin tafsirin suratul taha a cikin mujalladi na biyu na wannan tafsiri sai ya ce na daga cikin abubuwan da shi as-samiri ya yi musu sai ya yi musu mandirai sai ce to wannan shi ne tarihin mandiri na farko a musulunci kaji yadda aka yi mandiri ya fara shigowa aka kawo shi da nufin cewa musulunci ne amma kaji tarihin shi wasu 'yan tawaye ne da annabi Musa aka samu suna kada mandirai waɗannan kuma suka miƙe suna ainihin rawa suna kewaye wannan ɗan maraƙi suna cikin haka sai ainihin wani ya ɓaro wannan ɗan maraƙi sai ya faɗi sai ya tarwatse don dama na tangaran ne na zinari madadin su yi tahassur su yi nadama su dubi cewa sun yi asara suna musulmi sun yi bautar ɗan maraƙi sun yi bautar gunki sai suka dawo suna asara da nadamar yanzu kuɗinmu kenan mun yi asara sarki ya tabbata ga Allah ana cikin wannan ɗauki ba daɗi sai ga annabi Musa ya dawo da annabi Musa ya dawo ya ainihin ga al'umma ta lalace ta koma daga rawan mandiri sai ainihin kafirci na bautar ɗan maraƙi ya zargi annabi Haruna akan haka har ya kama gemun shi yana ja yana ainihin kama gashin makwarkwaɗan shi yana ranƙwashe shi Haruna yana cewa yabna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si haba dan uwana kar kama gashin kaina kar kama gashin gwemuna na hana su kaza kaza haka dai ƙarshe annabi Musa alaihi salatu wassalam saboda tashin hankalin da ya samu wannan al'umma a cikin allunan da ke hannun shi ma ya zubda su waɗanda ke ɗauke da attaurar da ya karɓo suka karerai kuma wannan shine dunƙulallen tarihin wannan gaba na wannan aya da Allah yake cewa wa iz wa'adna Musa 40 layla ka tuna lokacin da muka yi wa annabi Musa alƙawarin kwanaki 40 thumma takhaztumul ijla amma sai ku bani Isra'ila sai kuka ainihin ɗauki ɗan maraƙi min ba'dihi bayan annabi Musa ya tafi karɓo doka Allah wa antum zalimuna hakan da kuka yi kun zalunci kanku ne ba kowa kuka zalunta ba a lokacin da kai musulmi kake yadda cewa kai musulmi ne amma kake hada bautar Allah da wani kar ka taba tunanin cewa ka zalunci Allah kar ka taba tunanin cewa annabawa ko malamai da ke maka wa'azi da su kake wallahi da kanka kake dan haka Allah ya ce wa antum zalimuna a halin kun san hakan din da kuka yi zaluntar kanku kuka yi wannan aya na daga cikin ayoyin da Allah madaukakin sarki ya fara bayyana mana tarihin suwaye bani Isra'ila banu Isra'ila mutane ne wanda tarihin su ya fara nuna mana miyagun mutane masu godiyar mayu shine uridu hayatahu wa yuridu mauti Allah wanda ba Allah ba sarki ya tabbata ga Allah amma da yake Allah mai rahama ne sai ce summa afauna ankum min ba'di zalik na'am
summa afauna ankum min ba'di zalik la'allakum tashkurun
Allah yake summa afauna ankum sa'annan sai muka yafe muku ya ku bani Isra'ila game da bautar dan maraki da kuka yi
da saba wa annabi Musa da kuka yi min ba'di zalika bayan duk waɗannan barna da kuka yi sai muka yafe muku la'annakum tashkuruna min yi muku haka ne don ku yi godiya ga Allah manufar godiya ga Allah anan ita ce su faɗi da baki su ce Allah mun gode su kudurta godiyan nan a zuci sannan su dawo su karɓi dokokin da annabi Musa ya kawo musu domin su ainihin tabbatar wa da Allah godiya da gaɓoɓinsu Allahu akbar daga nan kuma sai Allah ya ce wa iz ataina Musa al-kitaba
والفرقان لعلكم تهتدون
to bayan nan Allah madaukakin sarki ya huce game da duk wannan kafirci da bani Isra'ila suka yi da kuma tawaye da suka yi wa annabawan Allah Musa da Harun Allah madaukakin sarki ce wa iz ataina Musa al-kitab tunan lokacin da muka baiwa annabi Musa al-kitaba shine littafin Allah at-taura wal furqana kuma shi littafin da yake iya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya la'allakum tahtaduna Allah yace mun yi muku haka ne dan ku shiryu ku zama shiryayyu yanzu idan kuka dubi wannan ainihin wato uslubi na ayoyi jama'a da kuma tarihin nan na annabi Musa da Harun yana nuna mana yadda malamai ya kamata su tarbiyar al'umma idan malamai suka samu al'umma a cikin zalunci na masu mulki da bid'a da san zuciya na miyagun malamai to aikin da yake a kan su waɗannan malamai na sunna shine matakin farko kimsawa zuciya haƙuri da juriya abu na farko ke domin kafin ka fara da'awa abu mafi muhimmanci shine ɗaukar wa kai haƙuri da juriya sannan ka suranta abubuwan da za su same ka domin wannan da'awar taka ta zo ne don ta rusa zalincin da masu zalunci suke ta zo ne don ta kawo ƙarshen bid'a da son zuciyar da masu ainihin wato son zuciya suke a ƙarƙashin wannan duk wani abu wanda yake da alaƙa da cutarwa ko makamantan haka to gaba ɗaya ka haƙura kawai game da abin da zai biyo baya amma ku haƙuri baya nuna sassauci game da da'awa haƙuri baya nuna fasawa ko kaucewa domin na daga cikin barazana da za ka samu mafi sauƙi ita ce a yi ƙoƙarin saka ka kai ma ka zama cikin waɗanda suke sha daga ƙoƙon zalunci a yi ƙoƙarin saka ka daga cikin waɗanda suke ci daga wannan faranti na zalunci sai ka yi haƙuri da talauci sai ka yi haƙuri da yunwa sai ka yi haƙuri da rashi matakin farko ke mataki na biyu sa tsarkin zuciya da yi don Allah mataki na uku ita da'awar in za ka yi ta dole ne ka dubi yaya annabawa suka yi ta wannan gaba ta uku na daga cikin gabar da dama masu da'awa a wannan zamanin suke kuskurewa yaya annabawa suka yi da'awar Allah cewa ya ula'ikal ladina hadallah wa bihudahu muqtadi waɗannan annabawa su Allah ya shirya ku da kuka biyo bayan su ku kwaikwayi shirya su dan haka ya annabawa suke da'awa annabi Musa ya zauna a ƙarƙashin wannan gwamnati yana da yankin ya tara bani Isra'ila su yi tawaye yana da yankin ya tara bani Isra'ila su yi yunkurin kifar da gwamnatin amma ba haka ce sunnar Allah ba haka ne tafarkin annabawa ba abu na farko sai ka fara karantar da jama'a sai ka samu waɗanda ke da fahimta da gamsuwa irin taka waɗanda za su yadda su mutu su rayu a kan abin da suke kira a kai waɗanda ba za su yadda a sauya musu wannan abin da suke kira da wani abu na duniya ba ku kiyaye wannan wannan baya yiwuwa sai an ɗau lokaci ana tarbiyyar mutane sai saka ga farkon musulunci akwai wanda ya zo wurin annabi zai musulunta sai annabi ya ce mishi a koma idan ka ji na bayyana na yi ƙarfi ka dawo bayan shekaru ya dawo ya ce wa annabi ka gane ni annabi ya ce na gane ka yace yaya yanzu annabi yace yanzu kan ma da Allah za ka iya shiga addini Allahu akbar
saboda haka jama'a ku san waɗannan matakan, don haka bin matakin da annabawa suke bi shine abin da ya faru a nan. Kaga da annabi Musa ya ci gaba da da'awa, yanzu sai ya samu mabiya a cikin Bani Isra'ila, ya samu waɗanda suka zama shuhada, waɗanda za su yadda su ji shi ko da za su hallaka akan abin da suka kai. Na biyu, Allah a cikin sunnan shi yadda ya sunnanta wa annabawa shi ne, idan zalunci ne zalunci daga mai mulkin da suke rayuwa a ƙarƙashin shi, in suna da ikon su kawar da shi sai su kawar da shi, ba su da iko sai su hijira. Wannan ita ce sunnan da Allah ya sunnanta wa annabi Musa, ita ce sunnan da Allah ya sunnanta wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haka abin yake. Dan haka ba a ce ba a jihadi a kawar da gwamnatin zalunci ba, amma ana jihadi a kawar da gwamnatin zalunci in an shirya da imani da kayan aiki. Don wannan na daga cikin abin da matasa ba sa tunawa, sai mutum ya ce ai muna da imani ko an kashe mu mun yi shahada, a'a, sai da Allah ya ce wa a'iddu lahu mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Ku yi musu tattali, tattalin ƙarfi, kayan aiki, makamai, dawakai, ɗaurarru, horarru, waɗanda za ku firgitar da maƙiyan Allah da su. Malamai suka fassara da cewa abin da ake nufi da wannan nau'in tattalin shi ne shirin da in kuka tayar musu za ku kawar da su, ba shirin da za ku yi tarika noke ya zama kun taɓo su kuma daga baya su waiwayo kanku su ƙarar da ku ba. Wannan ya saba wa tafarkin annabawa. Don haka a wannan lokacin sai Allah maɗaukakin sarki ya zaɓar wa annabi Musa da jama'a shi hijira. Hijirar sai ta zama ita ce sababin tsirarsu, kuma ita ce sababin hallakar Fir'auna da shi da jama'ar shi. Ku kiyaye. Haka Allah ya zaɓa wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama hijira, amma annabi yana da ƙarfin imani shi da waɗannan sahabbai a lokacin wanda za su iya tayar ma gwamnatin Makka, amma ba haka Allah ya sunnanta ga irin wannan halin ba. Don haka matasa da ke son gwagwarmaya, ku kiyaye. Idan ka saɓa ma sunnar annabawa ka tafi kai asarar rayuwarka, a nan duniya Allah ba zai baka martabar shahada ba, a lahira Allah ba zai ɗaga ka cikin shuhada'u ba. Ku kiyaye. Allah yana da sunnar shi, don haka dole sai ka bi ta. Don haka annabi Musa ya hijira, ya tsira, jama'a shi suka tsira, ya zama yanzu cikin tafiyar kaf babu kafiri, cikin tafiyar ya zama kaf babu ɗan bid'a, a cikin tafiyar kaf babu azzalimi, musulmi ne, mumine masu tsarkin imani. Allah ya tara su a wani yanki tsarkakakke, ba ma a ƙasar Masar ɗin ba. Ne biyo baya, sai kuma Allah ya samo musu da social amenities. To wannan yana daga abin da masu mulki na adalci ya kamata su fara lura. Na'am. Bayan an rabu da azzalimar gwamnati da miyagun malamai, an zo an samarwa da musulmi wurin zama mai daɗi, to sai kuma a yi ƙoƙarin ba da muhimmanci dangane da ruwan sha. Me zai kula da abincinsu? Me zai kula da lafiyarsu? Me zai tsare su game da lafiyarsu da rayuwarsu, dukiyarsu da zuriyarsu? Zamantakewarsu ta ci gaba cikin kwanciyar hankali. Wannan yana daga cikin Islamic system of governance. Yaya musulunci ya tsara gudanar da gwamnati shi ne, ga al'umma, ga ƙasa, ba zalunci, ba kafirci, babu bid'a. To me zai biyo baya? Sai kuma shari'a shi ne, Allah yake cewa wa iz atayna Musa al-kitaba wal furqan, sannan ka tuna musu lokacin da muka baiwa annabi Musa littafin Allah, littafin da ke rabe tsakanin kafirci daga musulunci, zalunci da adalci, nagarta daga fasikanci. Allah ya yi wa Bani Isra'ila haka ne, ya ce la'allakum tahtaduna, don ku zama shiriri. To kaga yanzu kenan ashe, wani lokaci da aka rinka samun gwamnatoci suna kaddamar da shari'a, ashe abu na farko da ya kamata su ba da muhimmanci shine kokarin samar da malamai waɗanda za su gina da'awa da'awa ta gaskiya da'awa ta gaskiya ta kafu to za ta kawar da zalunci dan haka shi wannan mai mulki ya fara duban kanshi da kanshi tukuna ba shi cikin wani zalunci sannan cikin malaman da ke kewaye da shi da cikin cabinet din shi babu wanda yake zalunci ko wani fasikki ko kuma wata bid'a to sannan talakawan gari ya za a gyara musu rayuwarsu to a lokacin da rayuwa ta jaru sai a ce musu to ga shari'ar Allah ga yadda take amma yanzu an tabbatar wa da mutane shari'a a daidai lokacin da suke fama da yunwa da fatara da kaskanci suna cikin rudani sakamakon haka abu na farko tukuna su kansu ne suka zama makiya shari'ar da fatar baki da kuma ayyukansu don ba su san ta ba sannan su ne waɗanda shari'ar ta fara ci da haka ina son ku dubi yadda tarihin nan yake sai da aka hallaka fir'auna sa'annan aka samar da ƙasa ga bani isra'il aka samar musu da wurin zama mai daɗi sa'annan sai kuma ga doka ta zo tuna daga cikin doka ta zama littafin Allah na daga cikin doka littafin Allah shi kuma na daga cikin criteria siffofin littafin Allah na daga cikin characteristics na wahayi siffofin da wahayi ya kadaitu da su shine a samu littafin Allah ya zama furqan ne rarrabe ƙarya da gaskiya yana da bayani fasli bayani gamsashe don haka kun ga yanzu a cikin wannan tarihin sai ku kaddara ga bani isra'ila can a ƙasa mai daɗi ga abinci ga ruwan sha ya wadaci kowa sannan kuma ga littafin Allah Allah maɗaukakin sarki ya ainihin zo da shi sannan ayoyi na gaba sai kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya sake komawa baya yanzu tunda hankalinsu ya kwanta amma har sun kai ga bautar ɗan maraƙi a halin farko da suka zo wannan ƙasa kafin littafi ya zo a nan kuma sai ka tsaya ka fahimci wani abu shine duk lokacin da ku malamai kuka bar mutane ba tare da karantarwa ba ko to za a samu wani shedani daga cikinsu zai musu fatawa mummuna a nan fa annabi Musa ba ya yi watsi da bani isra'ila ba ne ya tafi karɓo doka ne amma sai suka ci da zuci ina fata an gane suka ci da zuci suka fara ganin wasu na bautar wasu abubuwa sai suka fara cewa annabi Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha mu ma a sa mana abun bauta kamar yadda waɗannan suke da abun bauta annabi Musa me yake musu ha innakum qaumun tajhalun inna ha'ula tabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun waɗannan mutanen a cikin hallaka suke aikin da suke ɓataccen aiki ne sannan Musa ya tafi karɓo doka kafin ya dawo har sun ci da zuci ya ku ahlus sunna da ku da malamanku ku tuna a lokacin da za ku raba mutane da bid'a to ku yi marmaza ku kawo musu sunna in ba haka ba za su ɗauko bid'a irinta ko wadda ta fi ta to kuma hanya kaɗai da ke tsare ahlus sunna daga bid'a ita ce alazimci karantar da shi ma damar za a karantar da ahlus sunna to yayi kama da batiri wanda ake kokarin yawan dumama shi kafin ya running down kafin ya narke kafin ya mutu saboda haka ku kiyaye wannan dan haka annabi Musa alaihi salatu wassalam ya kawo musu doka ta ainihin littafin Allah to wannan doka ta littafin Allah a cikin ta sai ta zo da hukuncin bautar dan maraƙi din can da suka yi to za mu ji dan karkace ayoyin suna kwangaba kwan baya me ake nufi da cewa Allah maɗaukakin sarki da yake summa afauna ankum min ba'di zalika Allah yake wa idh qala musa liqaumihi na'am
wa idh qala musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittiqadikum لاتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
الله مرقكي سيكيتي وإذ قال موسى لقومه كتنه مسوى تنتاريه ألوك تند عن نبي موسى إجاء وجماعة بني إسرائيل إيتي يا قوم يقول جماعة إنكم ظلمتم أنفسكم كم فزال انتكنكو باتخاذكم العجل سبود توكر تم لئيدكوك أمسين أبن بوتا فتوبوا إلى بارئكم كتوب الزواج ألا محل تنكو فاقتلوا أنفسكم وكشي كاوننكو ذلكم خير لكم عند بارئكم حكا شيني الهيري قريكو أورن ألا محل تنكو فتاب عليكم انكو كي هكا في الله يكرب توبانكو إنه هو التواب الرحيم الله يكرب توباني كما الله يرحمني. Wasu malamai sai suka ce a cikin bada labarin waɗannan ayoyi da wanda ta gabata to Allah madaukakin sarki bai bi uslubi at-tartibi ba wato bai jero yadda abubuwan suka faru ba shine a can baya ya bayyana afwa a nan kuma sai yake bayyana hukunci to dan karka dauka yaya bayan an yi musu afwa kuma aka ce su kashe kansu sai malamai suka ce a'a a nan Allah haka ya shiyo ayoyin amma wannan hukuncin shi ya fara zuwa wanda ke cikin wannan ayar sannan hukuncin afwa da ke cikin wannan ayar da ta gabata ya zo daga baya ina fatan kun gane wasu malamai sai suka ce ita wannan afwar da Allah madaukakin sarki ya ce yayi musu ba akan afwa ce ta ainihin wato bautar dan marayi ba ya kau da kai ne game da abin da suka yi madadin ya hallaka su sai ya kau da kai daga hallaka su don haka sai ya kyale su don haka wannan afwa afwa ce ta kau da kai ba tare da yayi musu ukuba ta gaba daya ba domin sababbin shiga ne a cikin rayuwa irin wannan amma daga baya lokacin da Allah madaukakin sarki bai wa annabi Musa littafi to a lokacin ne sai aka ce to shikenan banda waccan afuwa ta gaba daya to yanzu za a dubi dai ku waɗanda suka yi bautar dan marakin dan ba dukkan su ne suka yi bautar dan marakin ba wasu sun yi tawaye ko a lokacin sun tsaya tare da annabi Haruna to sai aka ce to yanzu doka ta zo wadda za ta hukunta duk wanda ya bautar dan maraki shine a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki yake cewa iz qala musa liqaumi ka tuno wa jama'arka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba su labari lokacin da annabi Musa yake ce wa jama'ar shi innakum zalamtum anfusakum ya ku jama'ata kun zalunci kanku bittikhadikum al-ijla saboda kun mai da dan maraki ya zama abun bauta fatubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki mahaliccin ku kawo kalmar bari ko kuma kawo suna daga cikin sunayen Allah al-bari yana ainihin wato nuna waɗannan mutane sun yi zalunci domin mahalicci to bai halatta a bauta wa wani ba in ba shi ba dan haka kokarin Allah ya nuna siffar da nauyin zaluncin da suka yi sai yake cewa fatubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga wanda ya halicce ku domin kun yi zalunci wani ya halicce ku ku je ku bauta wani daban tuba daga cikin hanyoyin tuban bayan ku ce Allah mun tuba shine faqtulu anfusakum za ku yi junan ku kifasi a samu waɗanda suka yi wannan laifi a sa waɗanda ba su yi laifin ba su kama su su karkashe su wannan hukunci hukuncin ainihin ridda ne aka yi musu amma da ike sun tuba sai hukuncin ya zama ba na ridda ba ne sai zama ainihin haddi ne aka yi musu a matsayin musulmi ya yi wani laifi daga cikin laifuffuka akwai laifin da musulmi zai yi yana nan a musulmin shi amma a ce sai an kashe shi to su wannan daga cikin dokar da Allah madaukakin sarki ya shar'anta musu kafirci ne abin da suka yi amma duk da sun tuba to Allah ba zai karbi tuban su ba kuma sai an kashe su dan haka yace faqtulu anfusakum ku kashe kawunan ku ba wai ana nufin kai da kanka ka kashe kanka ba a ku karjunan ku shine marasa laifi su kashe waɗanda suka yi wannan laifi zalikum khairukum zalikum khairun lakum wannan ne kadai alheri gare ku inda bariku a wurin mahaliccin ku ma'ana matukar ba ku yi haka ba to duk abin da za ku yi sharri ne gare ku in kuka yi haka din fata ba alaikum sannan ne ubangiji zai karbi tuban ku dan haka ko ka ce ka tuba daga cikin waɗanda suke bautar dan maraki Allah ba zai karbi tuban ba sai ka je ka durƙusa wani wanda bai bautar dan marakin ba ya datse kanka sannan in ka je lahira ka samu rahama a wurin Allah madaukakin sarki innahu huwat tawwab Allah shine mai karban tuba ar-rahim kuma Allah shine mai rahama a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki ya bayyana ikon shi gaba daya cewa shi kadai ne yake da yancin doka shi kadai yake da yancin halattawa shi kadai yake da yancin haramtawa kaga dai a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki ya shar'anta musu doka ita ce kisan kai sannan Allah madaukakin sarki ya kafa musu sharadin ba zai karbi tuban su ba sai sun bi wannan doka amma kuma Allah madaukakin sarki ya musu alƙawarin ma damar sun tuba sun yi abin da yasa su na kisan kai sun kashe kawunan su to zai karbi tuban su sai kuma ya kike da cewa ar-rahim dan yi ishara akan cewa bayan ya yafe musu laifin da suka yi na wannan shirka sannan kuma zai sanya su a cikin rahama Allahu akbar jama'a kun ji wannan sai kuma Allah ya ce wa id qultum ya musa
lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahratan fa akhadhatkum الصاعقة وأنتم تنظرون
الله مروك تنسلتي وإذ قلتم يا موسى سننكما يا هكي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كرنتا والأمرك ونتاريه دي فارس أكان بني إسرائيل لكما النبي صلى الله عليه موسى ألوك تندقوك يا موسى لن نؤمن لك fau-fau ba za mu yarda da kai ba ba za mu yi imani da kai akan abin da kake cewa Allah ya ce ba hatta nara Allah jahara har sai mun ga Allah ido da ido jama'a kun ji wannan maganar kamar yadda malamai suka bayyana ita kuma ta faru ne a lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zaɓi wasu daga cikin ainihin mutane 70 kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana a cikin suratul a'raf wa ikhtara Musa 70 rajulan min qawmihi ko daga cikin mutanen shi ya zaɓi mutum 70 aka tafi waɗannan wai waɗanda ba su yi bautar gunki ba dattawa waɗanda ake gani masu hankali za a je ne a roƙi gafara a wurin Allah da suka je sai suka ji annabi Musa yana magana da Allah ya Musa da wa kake magana yake da Allah sai suka ce Allahn kenan yake kwarai da gaske sai suka ce to ba mu yarda da shi ba har sai ba za mu yarda da kai ba har sai mun gan shi ido da ido wannan kalma jaharatan tana daukar haka ba za mu yarda da kai cewa Allah kake magana ba har sai mun ga Allah ido da ido gaba da gaba ko kuma jaharatan haka suka dubi annabi Musa a tsabar idan shi ba su ji kunyar shi ba su gaya mai ba da gulma ne ya ji maganar ba a gaban shi suka ce ba za mu yarda da kai ba har sai mun ga Allah sai Allah yake jaharatan a bayyana suka gaya wa annabi Musa cewa ba za su yarda da maganganun shi ba har sai sun ga Allah da Allah madaukakin sarki ya ji zafin wannan magana da suka yi fa akhadhatkumus sa'iqa sai tsawa ta ɗauke ku wa antum tanzuruna a halin kuna ji kuna gani suna cikin hankalinsu ba wata annoba ce ta faru ba suna gama wannan magana kawai sai suka ji tsawa sai ta zo sai ta fafce su a yadda nasoshin alqur'ani da hadisi suka bayyana wannan tsawa da ta zo ta ainihin halaka su ne wato kwaran kwatsa ce Allah madaukakin sarki ya saukar musu duk da yake a kashin gaskiya saboda Allah akwai bambanci tsakanin as-sa'iqa da kuma abin da Bahaushe yake kira kwaran kwatsa amma wani lokacin akwai alaka tsakanin su wato ita as-sa'iqa tana iya zama ita ce ar-ra'ad ita ce tsawa amma asalin ita kwaran kwatsa ruwan duwatsu ne suke zubowa daga sama ita ce kwaran kwatsa abinda yasa Bahaushe ke ce mata kwaran kwatsa shine duwatsun in Allah ya zubo su daga sama kafin su iso kan wanda za su kwankwatsa su kansu sai sun kwankwatsa kansu yasa Bahaushe ke cewa kwaran kwatsa ina fata an gane shin an taba yin wannan a tarihi an taba yi kwaran kwatsa ta sauka a lokacin ainihin da kafirai suka kafirce wa Allah a zamanin Annabi bayan kafirci suka rinka fashi da makami suka rinka luwadi da madugo Allah madaukakin sarki ya halaka garin ya kuma daga garin ya musu ainihin ruwan duwatsu suka ainihin zo suka halaka garin sai da kwaran kwatsa gaskiya ce akwai kwaran kwatsa kuma a cikin hadisin Abdullahi dan Abbas yana cewa yushiku an tunazzala alaikum hijaratun min as-samaa jama'a an kusa saukar muku da ruwan duwatsu daga sama waɗannan ruwan duwatsu daga sama wannan bane sune kwaran kwatsa din dan haka gaskiya ne kwaran kwatsa gaskiya ce to as-sa'iqa ko as-sayha ko ar-ra'd mala'ika ne daga cikin mala'ikun Allah madaukakin sarki yakan yi tasbihi a lokacin ruwa wannan tasbihin sai ya zama ainihin ƙara da kake ji ita ce ar-ra'd Allah yake yusabbihu ar-ra'd bihamdi rabbihi bihamdi ha wal mala'ika min khifatihi tasbihi ne mala'iku kuma suna yin haka ne domin tsoron Allah madaukakin sarki dan haka ku kiyaye jama'a to irin wannan tsawar Allah madaukakin sarki kan umarci wani mala'ika daga cikin mala'ikun shi to amma idan ta halaka al'umma ce irin wannan to Jibril Allah yake sawa sai Allah madaukakin sarki ya sa mala'ika Jibril sai yayi tsawa in yi tsawa sai waɗannan al'umma sai su halaka da gurgurdan irin halakar da Allah ya nufa kaga waɗannan da tsawar ta zo sai suka fadi matattu mutanen Annabi Shu'ayb da tsawar ta zo su kuma sai suka bushe fa asbahu fi diyarihim jathimin suka wayi gari gaba ɗayan garin sai sandare Allah yake ka allam yaghnau fiha kamar ba su taba rayuwa a cikin garin ba Allah yake ala bu'dan limadyana kama ba'udat samud Allah ya tsine ma wa madinawa albarka kamar yadda Allah ya tsine wa samudawa albarka mutanen garin Madain Madian Allah yake Allah ya tsine musu albarka kamar yadda ya tsine wa samudawa dan haka jama'a anan tsawa da ta kama mutanen nan na Annabi Musa kashe su dai Allah yake wa antum tanzuruna suna ji suna gani tsawa ta buge su ta kashe su thumma ba'athnakum na'am
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون
تسي الله مدوكتين سرجيتي ثم بعثناكم من بعد موتكم سنن سي مكا تاير دكو بايام متواركو كونغا مغانا دنكي إشارة تاور دا تزو كشي ستاي كشي ستاي كسا كسا إلوان دا كساني a cikin wannan al'umma ta mu ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda bin ya mutu baya dawowa amma a cikin bani Isra'ila akwai mutuwa da dawowa Qur'ani ya tabbatar da haka kamar wannan wuri hadisai da yawa sun tabbatar da haka dangane da bani Isra'ila amma mu a cikin wannan al'umma hadisi ya zo cikin sahihu Muslim daga Jabiru dan Abdullah Allah ya kara mishi yarda yace a lokacin da mahaifin shi ya rasu Jabir yaro ne karami kullun sai ya zauna cikin takeici fatan sai manzon Allah yake ya Jabir me yasa kullun sai ganka cikin takeici da damuwa kai tabu sai ce me yasa bazan yi takeici da damuwa ba a halin an kashe ubana ina karami da kuma ainihin bashi da marayu ya bar min kula da su sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake to daga yau kar ka sake takeici saboda babanka ba asarar rayuwar shi ba yace tunda Allah madaukakin sarki yake bai taba dauko wani bawan shi ya aje shi gaba da gaba bayan an kashe shi ba sai babanka yace da babanka ya rasu a filin jihadi sai Allah ya dauko shi ya aje shi a gaban shi gaba da gaba yace bawa na me kake so in yi maka sai yace ya Allah na ji dadin mutuwar shahada shi nake so ka koma da ni duniya in sake shiga fagen daga a sake kashe ni saboda zakin da naji ina so in sake jin shi sai Allah yake kai ciwo nayi alƙawari a al'ummar ku wanda ya mutu ba zai koma ba wannan shine dalili dan haka a cikin wannan al'umma wanda ya mutu baya dawo haka duk wanda kaji an ce ya mutu ya dawo a wannan al'umma a su ma yayi doguwar su ma ce amma ma damar ya mutu to ba zai dawo ba amma a cikin bani Isra'ila ka fara ji anan to za a je wurin wata shari'a wanda shari'a za ta yi shari'a a rasa yadda al'amari zai faru sai Allah madaukakin sarki sai ya ce to abinda za a yi a je a samu saniya a yanka a dauki naman saniyan a bugi mamacin da aka kashe dan shi mamacin da kanshi ya faɗi wanda ya kashe shi kaga anan yana tabbatar da tashi bayan mutuwa a cikin bani Isra'ila shine Allah yake cewa summa ba'asnakum sannan sai muka tashe ku min ba'di mautikum bayan mutuwa ku ya ku bani Isra'il la'allakum tashkuruna min muku haka ne dan ku gabatar da godiyar ku ga Allah wannan arziki ne Allah madaukakin sarki ya musu domin dubi da Allah ya saka kama su da azaba karka manta ka ji dai wadannan irin mutane ne na gari amma wal aqibatu lil muttaqin karshe kyakkyawa da shi ake lissafi waɗannan mutanen dattawa ne masu hankali saboda imani da ƙarfin tauhidi su suka ki bautar dan maraƙi haka sai aka ɗibo su su zo su tuba gaban Allah kaji da suka zo kuma sai suka faɗa wa annabi Musa bakar magana suka ce san ba za su yarda da shi ba har sai sun ga Allah yanzu wannan laifin da suka yi Allah ya kashe su me kake tunani da Allah bai tashe su ba sai ranar alkiyama sun tashi a matsayin munanan mutane a halin sun iso wannan wuri a matsayin mutanen kirki amma an kashe su saboda mugun hali in aka basu suka tafi a haka har kiyama kaga sun tafi a matsayin mutanen banza sai Allah ya ji tausayin su shine yace summa ba'asnakum min ba'di mautikum sai muka tashe ku bayan kun mutu la'allakum tashkuruna domin ku yi godiya ga Allah na daga cikin godiyar ga Allah ita ce abu na farko abinda aka zo karɓe a wannan wurin shine an zo a karɓi doka ne wanda za a koma a bi to na daga cikin godiyar Allah a bi wannan dokar na daga cikin godiyar Allah kar a sake gaya wa annabin Allah Musa bakar magana amma Qur'ani zai bayyana mana waɗannan mutane bayan da Allah ya kashe su ya rayar da su ya nemi da su gode mishi ko sun yi godiyar Allah madaukakin sarki zai bayyana mana amma dai wannan ayar ta gaba sai Allah yake wa zallanna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa
wa zallanna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
الله مَدَوْكَكِنْ سَرِكِيَتِي وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى مُكَ لِلِّبِيكُ دَجِدُوا سَنَّمُكَ سَوْكَرْمُكُ دَدَرْبَى da kuma in shila kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku bani Isra'il, ku ci daga arziki mai daɗi da muka baku. Wa ma zalamuna, Allah ya ce kai ci, sai dai kuma bani Isra'il kafircinsu da suka yi na bautar ɗan mala'i da baƙar magana da suka gaya wa annabi Isa, ko kaɗan ba su cutar da mu ba, na annabi Musa. Walakin kanu anfusahum yazlimuna, sai dai ko a lokacin da suke waɗannan abubuwan kawunansu suke zalunta. A cikin wannan aya Allah madaukakin sarki ya ɗauko mana wani ɓangare ne na tarihin bani Isra'il. Bayan hallaka Fir'auna da shi da jama'a shi, Allah madaukakin sarki ya kai su wani wuri mai daɗin zama. Da suka je suka samu kansu a wannan hali, to amma wuri ne wanda yake sahara. Me kake tunani da sahara a lokacin hunturu? Tana zama ainihin hamada ne da ƙura, za ta cutar. Me kake tunanin sahara rairayi a lokacin zafi? Za ta ainihin cutar wajen zafi. Sai Allah madaukakin sarki da ya ga yanayin wurin, sai saman musu da inuwa. Wannan inuwa ba ta rumfuna ba ce, gido. Allah madaukakin sarki ya saukar daidai saitin inda garin yake, wanda wannan gido sai ya kare garin gaba ɗaya daga rana. Don haka sai ya zama garin yana cikin inuwa ba duhu ba, yana cikin lullumi ba haske wanda yake iya cutar da su ba. Kaga samar da yanayi mai daɗi. Na biyu kuma sai abinci. Na daga cikin abinci a samar da abincin da ke gina jiki. Sai ce wa anzalna alaikumul manna, sai muka saukar muku da darɓa. Darɓa ɗin nan wani abu ne kamar zuma, yakan ainihin wato zuba a jikin wasu nau'i na daga cikin tsirrai, wanda akan je ana ɗiba ana ainihin tattarawa, kamar yadda za ka ga a yanzu a zamani in ka shiga manya-manyan supermarket, in ka tambaya kana son jam, J-A-M, jam, za ka ɗauko maka wani abu a kwalba haka, kana cin shi haka za ka gan shi kamar zuma, zaƙi ne da shi. To wannan artificial darɓa ne. Amma asalin natural darɓa, idan ka shiga cikin daji akwai nau'uka daga cikin bishiyoyi waɗanda ainihin yake sauka a kansu. Zan taƙaita mana wannan bayanin a nan, idan Allah ya kai mu tafsiri na gaba zan zo in yi cikakken bayani akan amfanin darɓa ga jiki, sannan da wasu nau'ukan sinadarai waɗanda a yau ana amfani da su, kuma suna daga cikin nau'in darɓa, da kuma yaya ya kamata a yi amfani da su insha Allah. Sannan wassalwa da kuma salwa. Asalin ita salwa ana fassara ta da cewa ƴan shila, amma salwa ba ƴan shila ba ce. A shekarun baya kalma da za ta fi sauƙi kenan da malaman tafsiri a Najeriya ta arewa Hausawa suke faɗi a wannan wuri, to ba kuskure ba ne, domin shi tafsirin Alƙur'ani dama in ma ka fassara abu ƙeƙe da ƙeƙe a fahimce shi, idan ya zama mutanen ba ka da abin da za ka fassara musu su fahimta, to sai ka yi ƙoƙarin faɗa musu wani abu da suka sani wanda zai kusartar musu da waccan fahimtar. A shekarun baya lokacin da wannan 'yan ƙananan tsuntsaye da ake kira salwa ba su zo Najeriya ba, duk yadda za ka kwatanta abinda Bahaushe zai fahimta daban da haƙiƙanin abu. In ka ce salwa ita ce kazan ruwa, ko kusa, salwa ba ke kama da kazan ruwa ba. In ka ce tantabara, ba ke kama da tantabara ba. To amma wace hanya malaman Hausawa za su bi? Ƙwararru daga cikin waɗanda suka goge a cikin ilimin tafsiri, in suka zo ba sa faɗinta kamar yadda take. Don akwai waɗanda ba su ƙware ba daga cikin malaman Hausawa, an kana sauraron tafsirinsu, in ya zo sai ya ce salwa, za ka ce mece ce salwa, sai ya ce wata tsuntsuwa ce. A'a, a ƙa'idar ilimin tafsiri, karanta littafin Muqaddima fi Usulit Tafsir ta Ibn Taymiyya, a ƙa'idar ilimin tafsiri, in ka zo kana fassara wa musulmi Alƙur'ani, idan ka zo kan wata kalma wadda in ka faɗe ta ba za su fahimta ba, to sai ka faɗi wata wadda take iya bayyana kusantar da ma'anar. Dan haka sai malamai suka yi misali al-khubz. Sai mutum yace bai fahimci waina ba. Tace baka san waina ba yace eh. Sai ka kira mishi ita da sunan wata Hausar kace baka san masa ba sai yace bai sani ba. Sai kace ka san ƴar yau? Sai yace bai sani ba. To kaga tsakanin waina da ƴar yau akwai bambanci ko babu? Akwai. To amma in yace maka ya san ƴar yau sai kace to ƴar yau. Sai ce to alhamdulillah. A nan ba fassara kalmar kai ba, ka ɗauki ma'ana ne kawai ka bayar. In ya ce bai fahimta ba sai ka ce ka san ƙosai? In ya ce sai ka ce to ƙosai. Yanzu da ƙosai da waina ɗaya ne? Amma ba ɗaya ba ne. To amma a ilimin tafsiri ya halatta kai haka. An fahimta jama'a? Kiyaye, don haka ake buƙatar kafin kai fassara Alƙur'ani ka zauna ka koyi wannan ilimin, don shi zai taimake ka wajen hali irin wannan ka sanya za ka yi. Da ka fassara da malamanmu suka rinƙa yi Hausawa a kan kalmar salwa, suna fassara ta da ‘yan shila. Gaskiyar lamari ba kuskure ba ce. Hasali tana bayyana ƙwarewarsu da iyawarsu a cikin tafsiri. Amma asalin salwa wannan ‘yan ƙananan tsuntsayen da kuke gani to jinsi ne ɗaya daga cikin jinsin salwa. Ku kiyaye, salwa jinsi ne na tsuntsaye mabambanta wadda in ka dubi wannan salwa ɗin za ka ta yi kama da makwarwa. Haka ne ko ba haka ba? To salwa makwarwa na daga ciki. Don haka asalin kalmar salwa wato kalma ce ta jinsi. Kamar yadda in ka ce mutum, kaga a cikin mutane jinsi jinsi ne. Haka in ka ce salwa to jinsi ne na wasu tsuntsaye waɗanda ire-iren waɗannan. To da yake Allah maɗaukakin sarki cikin iyawar shi ya kawo mu lokacin da wannan tsuntsuwar ta iso ƙasar. In Allah ya kai mu mako mai zuwa, ƙari akan abubuwan da na ji masana suna ta bayani dangane da wannan ainihin wato tsuntsuwa da kuma kwanta, ni kuma zan zo muku da wasu binciken da malaman musulunci suka yi tun ɗaurukan shekaru har zuwa ainihin wannan zamanin. Zan taƙaita bayani a cikin tafsiri na mai zuwa insha Allahu ta'ala. Sannan bayan mun gama jin ma'anar salwa da ma'anar man, mun ji irin fa'idojin da ke cikinsu, to sai kuma ka gane wace alaƙa ta sa a irin wannan wurin ya zama waɗannan abubuwan suke buƙata. Me yasa suke buƙatar waɗannan abubuwan waɗanda suna ɗauke da protein? Me yasa ba a saukar musu da abubuwan da suke da carbohydrate ba? Me yasa suka zo suna buƙatar a ba su abubuwan da suke carbohydrate? Dan za ka zo ka ji ga wannan baiwar da Allah ya musu. Amma daga ƙarshe sai suka zo suna cewa su abin da suke so rogo da dankali da doya da makani suka ce suna buƙata. Mecece hikimar haka? Insha Allah scientifically in Allah ya kai mako mai zuwa za mu tattauna wannan. Shine Allah yake cewa kulu min tayyibati ma razaqnakum, ku ci daga cikin abubuwa masu tsarki waɗanda muka azurta ku da su. Don haka alman darba da salwa na daga cikin abubuwan Allah maɗaukakin sarki waɗanda suke da matuƙar zaƙi da kuma ainihin albarka. Allah ya ce wa ma zalamuna, bani Isra'ila da suka yi kafirci suka yi bautar ɗan maraƙi, da waɗanda suka gaya wa annabi Musa baƙar magana ba su zalunce mu ba, walakin kanu anfusahum yadhlimun, sai dai kawukansu suke ainihin zalunta. In sha Allahu ta'ala.